يربع متاشكا إياك نعبد وإياك نستعين إن شاء الله. أعيد القراءة كلها لا بأس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب malam ya bayyana mana abinda ake nufi da fadin Allah subhanahu wa ta'ala. Yace iyyaka wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'ana. Kai kadai muka kebance domin bauta da kuma neman taimako. Lafazin isti'ana yana cikin lafuzan da su ga su a larabci ta dubu ala talab, ma'anarsa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in ma'ana natlubul aun. Talabul aun shi ake nufi da isti'ana a larabci. Lafazi idan aka sami wannan hamza, hamzatul wasl, sinin da ta'un suka shiga cikin wato wani fi'ili, to yana nuni akan cewa nema ne. A istaftaha ya nemi a buɗe ƙofa. Bana istaftaha albaba fa futiha lahu, ya nemi a buɗe ƙofa kuma sai aka buɗe masa. Ista'ana ya nemi taimako. Ana fahimta? Yawwa, don haka isti'ana abinda ake nufi da ita neman taimako wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukaki anan ya ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. Ma'ana ibadar mu ba mu mika ta ga kowa sai kai kadai. Shi yasa malami yake cewa li'anna taqdimal ma'mul yufibul hasl, domin gabatar da ma'mul. Abinda ake nufi wannan tsari ne na larabci a nahwu. Akwai amil, akwai kuma ma'mul. Amil shi ne fi'ilin da yake aiki akan maf'uli, shi maf'uli shi ake cewa ma'muli. Kun ga anan a ce na'budu iyyaka ko na'buduka, asalin kamar tsarin nan sai a ce na'buduka, muna bauta maka. Kaga wannan labari ne na cewa muna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar ka ce ne Allahu huwa al-ma'budu, Allah shi ne abin bauta. Amma idan shi lafazin ko kuma ma'amulin abinda ake aiki a kansa ɗin, misali mun san akwai amin, akwai ma'amul, idza taqaddama al-ma'mulu, gabatuwar shi maf'ulun bihi yana nuni zuwa ga me? Yana nuni zuwa ga abinda malaman na Hausa suke ma al-hasl. Al-hasl shi ne taƙaita hukunci ala al-mazkuri duna siwahu, mana hukuncin abin da aka faɗa ya zama ya ke banci abin da aka ambata banda wani wanda ba shi ba. Na haka ala abin da yake nufi cewar da ya yi iyaka na'budu. Ina ma'amulin anan? Ma'amulin shi ne iyaka, ba ce na'budu iyaka ba, sai aka gabatar da iyaka ɗin domin shi ne ma'amulin, shi ne maf'ulun bihi ya fara gabata, sannan aka faɗi lafazin wato fi'ilin mudari'in da ke nuni zuwa ga wato ibada ne. Ma'ana na'buduka. Amma tunda aka gabatar da iyaka akan na'budu, to dalili ne na cewa to ba fa abin da ake bautawa ɗin sai wanda ya gabatar. Domin kamar yadda ina jin na sha bayyana mana wannan, dalalar alfaz akan hasr musamman misalin dake cikin kalmar shahada la ilaha illallah idan mutum yace Allahu huwal ma'bud Allah shine abin bauta shin wannan lafazin shi kadai ya ana wani abu daban ya zama ana bauta masa ne hala ba amma da sigar ta zo da nafi sannan aka kawo ithbati sai ya zama ya fi ƙarfi da aka ce la ilaha babu abin da ake bautawa ma'ana da gaskiya kuma bisa cancanta sai aka ce illallah sai aka kawo illallah ma'ana sai Allah madaukaki wannan ya fi ƙarfi wajen tabbatar da nasabta ibada ga Allah da kuma ware shi shi kadai banda wani wanda ba shi ba sakamakon wato sabanin da aka dacewa kai kawai na abuduka ko Allahu huwal ma'budu hadha la yamna bi mujarrad al-lafz la nafhamu minhu al-asl wa la nafhamu min dhalika aidan imtina an yasahibba ahadun ghayru Allah tabaraka wa ta'ala al-ibada ma'ana mujarrad al-lafz shi kadai baya nuna mana wannan amma kasancewar ya zo da sigar wato wannan asl din ko kuma lafi sallan ithbati to ya fi karfi wajen nuna mana wannan abin da wato ake nuni a takaice dai abin da ake faɗa shi ne gabatar da iyaka kafin a ce na abudu ya fi nuna cewa lalle tuban da Allah din ba wanda ake bautawa sannan yace wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon sa ma'ana babu abin bautar da muke neman taimakon sa sai kai kadai ya Allah isti'ana kamar da na ambata lafazi ne da in ya zo kamar da yake a wannan aya la yazalu ala haqiqati ba lafazin majazi bane sawa'un fi haqqillahi aw fi am fi ghairi fi haqqi ghairillahi tabaraka wa ta'ala amma zancen da ake shine isti'ana ta Allah ana kasa ta kashi biyu duk abin da yake ba wanda zai iya shi ba mai ikon ya aikata shi sai Allah to wannan a dauke shi a bayar wani wanda ba Allah ba a nemi taimakon sa daga wurin wani Allah to shirka ce da take fidda mutum daga addinin musulunci ko ba da misali rashin lafiya in kana da marar lafiya ko kuma kai baka da lafiya wa za ka roƙa ya warkar da kai in dai addu'a za ka yi ba shan magani za ka yi ba daga cikin abubuwan da suka halatta shi ne za ka iya haɗawa da addu'a za ka iya haɗawa kuma da shan magani ka roƙi Allah maɗaukaki kuma ka sha magani in ka sha maganin ba ka yi addu'a ba shi ma ba matsala ba ce amma in addu'a za ka yi ka ce kana son a warkar da kai wannan ciwo to wa za ka roƙa wane ne ke da ikon ya warkar da kai ciwon da ke jikinka ko kuma ciwon da ke jikin wani dan uwa naka da kake so a warkar da shi ba mai wannan iko sai Allah subhanahu wa ta'ala ko likita ba a roƙon sa duk da cewa yana da magani ma'ana zai iya rubuta maka magani ka je ka saya ko kuma ya dauka daga wanda aka bashi ya bayar ya baka ka je ka sha ka sami magani amma ba ka roƙon likitan shi kansa ka ce shi ba da waraka din ya baka abin da zai baka shine magani magani kuma sababi ne daga cikin asbabin da in an sha su ana samun waraka to haka baka zuwa gun wani mutum wanda ba shi da ikon ba da lafiya sai ka roƙe shi ka ce baka lafiya misali mutumin da ke cikin kabarin sa ya mutu ko kabarin wani annabi ko kabarin wani mutumin kirki salihi ne ko wali ka je ka tsaya gaban kabarin ka ce ya wane ka warkar da marar lafiya nan dan uwana da bashi da lafiya ko kuma ni ka bani lafiya ko kuma mutumin da yake son arziki ko mace ce take son haihuwa kar ta je ta roƙi wani wanda ba Allah ba idan ta roƙi wani mutumin da ya mutu a cikin kabarin sa mutumin da yake cikin kabari yana fahimtar me ake cewa zai iya amsa maka wani wata bukata da ka nema tunda ko ba zai iya ba to idan ka roƙe shi din shi ake cewa an yi shirka da Allah madaukaki domin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai ba a roƙon wani abu wanda ba Allah ba ina fatan mun fahimci wannan amma idan da abin da zai iya ne ba shi dan adam likita ka ce da Allah ba ni magani kaza ya warkar da ni ina fatan Allah madaukaki ya warkar da ni da sababin wannan kaga wannan ba matsala ba ce kana son taimako har yanzu a gun wani bashi ne ko taimako ne ka ce wani da Allah a taimaka min da kaza taimaka min da aran alƙalamin nan taimaka min da aran littafin nan ba ni abin da zan gina katangan nan ko zan gyara katangata an min haihuwa babu kaza a taimaka wannan duk a cikin isti'ana ne kuma ba majazi bane duk hakika ce ina fatan mun fahimci wannan amma inda ake bambancewa shine abinda ba mai iko akan sa sai Allah, to ba a roƙon kowa sai Allah. Abinda kuwa dan adam wanda ba Allah ba zai iya shi, to ya halatta ka roƙi dan adam yayi maka. Amma yana cikin kamalat tauhidi, shi ma an ga akwai baka neme shi din kamalat tauhidi, amma ba rasa tauhidi ba. Ina fatan mun fahimci wannan. Wasu mutanen zaka tuna cewa majazi ne in aka yi wani wanda ba Allah ba, ma'ana ba haƙiƙa ba ne, kenan kamar suna neman ko su halatta kana iya zuwa ka roƙi wani abu wanda ba Allah ba ya baka abin da ba mai iko akan sa sai Allah. Wannan kuskure. Yawa, abin da ya dace shi ne babu wanda ya cancanta a nemi taimakonsa cikin abin da babu mai iko akan aikata shi sai Allah. Amma abin da ɗan adam zai iya, to ka nemi ɗan adam ya taimaka maka, wannan ba laifi ba ne. In kuma ka haƙura baka nemi taimakon ɗan adam ɗin ba, ka haƙura ka dogara ga Allah maɗaukaki, to shi kuma wannan kamala ce ta tauhidi. Ta zai zama kamala tauhidi. Tawakkalinka, ƙarfin tawakkalin mutum ya zama cewa ya dogara ga Allah, ya wadatu daga ɗan adam, baya san ɗan adam ma ya masa komai, ya dogara Allah ne kawai zai masa, zai nemi taimakon Allah, amma kuma zai je nemi sababi, in aiki ne zai yi aiki ya samu abin da zai ci. Yawwa, amma ya zauna yana roƙon mutane, dole akwai ƙasƙanci, akwai kuma wato miƙa wani bangare na rayuwarka wani ya tasarrufi da shi yadda ya ga dama. Ina fatan mun dai fahimci me ake nufi da isti'ana. Yawwa, to isti'ana da kuma umuman ibada ba a yin ta ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Malamin yake cewa li anna taqdim al-ma'mul yufid al-asr wa huwa ithbat al-hukm bil-madhkur. Abin da ake nufi da asr shine tabbatar da hukunci da abin da aka ambata, wa nafihu amma ada'u, da kuma koyi hukuncin daga kan wanda ba ambata ba. Ma'ana tun da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan akwai hasar mun takaita bautar mu zuwa ga Allah, ma'ana Allah kawai zan bauta, Allah kawai muke neman ya taimaka mana, kenan mun kore a nemi taimakon wani abu wanda ba Allah ba, ma'ana cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah. Lalle ne ka shigar da wannan domin kada ka ba da damar mai majazi ya shigar da majazinsa. Fa ka'annahu yaqulu, kamar mutum yana cewa ne na'buduka wa la na'budu ghayrak, muna bauta maka kuma ba ma bauta ma waninka, wa nasta'inu bika, kai muke neman taimakonka, wa la nasta'inu bi ghayrika, kuma ba ma neman taimakon kowa sai kai. Kaga wannan in mutum yaji ba zai fahimci dama ana nufin wani majazi da hakika ba. Ina so ku fahimci, kun san yaji da majazi da hakika, menene hakika, me majazi? Lafazi ne da masu ilmin kalam ko mantiki suke amfani da shi, suna cewa al-haqiqatu huwa al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu. Hakika shine lafazin da aka yi amfani da shi a inda aka wato fito da lafazin, aka kirkire shi domin sa. Misali lafazin al-asad, in aka ce al-asad me ake nufi? Zaki ko? Akwai wani lokacin aka ce asad ana nufin zaki? Ana yi amfani da al-asad ana nufin mutumin da yake wato gwarzo wanda baya tsoro ko? Sai a kwatanta shi da zaki sai a ce haza asad. To malaman mantiki sai su ce itlaqin amfani da lafazin al-asad akan zaki wannan hakika ne, saboda mun dama zaki ko wannan al-asad an sa shi asuna ne da aka sa shi asali dan a kira zaki dashi, mun fahimta. Sai su ce kuma amfani da shi wajen mutumin da yake gwarzo ne shi aka ce al-asad, to wannan sai su ce majazi ne shi, mana kamar an ara ne an ari lafazin ne an yi amfani da shi a nan, mun fahimci wannan. Yawwa, to maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba ka sa mata wani majazi ko hakika, duk maganar Allah hakika ne, asalin abin da ya faɗa shi yake nufi shi. Wasu masu kokarin su kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kar su tabbatar masa abin da ya tabbatar, idan aka faɗi wata kalma aka ce Allah ya siffantu da siffa kaza, sai su ce a'a, wannan an yi amfani da majazi ne, ba haka ake nufi ba. Mun bai jiya wannan. Yawwa, don haka sun yi amfani da wani, sun hau doron wani abu ne da suka kirkiro shi wai shi majazi, domin su ce wani abu da Allah ya faɗa ba hakan Allah yake faɗa ba, su suna da wani ilimi fiye da wanda Allah yake nufi, to shi Allah yake nufi ba wanda ya faɗa ba. Ina fatan mun ji wannan. Wannan kuma kalma ce mai hadari, kamata mutum ya dangana wa kansa wani ilimi da har zai ce Allah bai san shi ba. Akwai abin da Allah bai sani ba ce? Akwai abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam bai sani ba? Dan haka mutum ya kiyaye amfani da lafazi irin wannan ya sa shi a cikin maganar Allah. Yawwa, magana ta malamai ta haƙiƙa ne wadda take bisa doron Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Qur'anin Allah daga farkonsa har ƙarshe ba wani abu mai suna majazi a cikinsa. Duk abin da aka yi amfani da shi haƙiƙa ne. ɗaliban ilimi suke son ƙarin bayani akan wannan sakaranta abin da Ibn Taymiyya ya rubuta akan wannan babi cewa akwai majazi ko babu a cikin Alkur'ani ko kuma ma gaba ɗaya ma a lugha shi cewa a lughar larabci ma gaba ɗaya babu wani zance ne kawai masu mantiki suka ƙin turanci suka ciso wa mutane domin su yi amfani da shi wajen tabbatar da abin da suke so su kore abin da suke so wasu kuma malaman sai suka kore shi a cikin Qur'ani suka ce a Qur'ani ne babu wasu kuma ne suka sauko kasa suka ce a babin siffofin Allah ne babu shi to almuhim in za ka bincike kwakwara kuma mai kyau to ba za ka sami wani dalili in dai daga Qur'ani ne ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai nuna cewa akwai wani abu mai suna haƙiƙa ko majazi ba wannan dai saɓani ne na malaman lughar larabci da mantiki da ilmul kalami kila wani ya ja da kai cewa ai duk malaman balaga da sun tabbatar da akwai haƙiƙa akwai majazi to bar musu kayan su sun faɗa akwai amma zahirin haƙiƙanin maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙiƙa ta ce yawa idan su daga basin istilahin su sun kawo bar musu duk da cewa kamar da ya muku wasu malaman suna inkarin hatta a lughar larabci to ba a cewa akwai wani abu majazi duk abin da aka faɗa haƙiƙa ne kuma shi wanda ake wa magana misali kamar inda suke cewa suna kafa dalili da Islam suka kawo dalili ne cewa akwai majazi hatta a Qur'ani wannan kissar Khidr da yake gaya wa Annabi Musa abubuwan da ya aikata ba sai ya sami wani jidari ba jidaran yuridu an yanqadda fa aqama to gashi Allah ya tabbatar da irada da jidari shi bango yana da irada ko ba shi da irada Ibn Taymiyya ya ce waye ya hana a ce bangon yana da irada tunda halittar Allah ne tunda Allah ya faɗa ya dangana masa irada to ka zo ka ce wai ba irada ba ce ba za a ce a dangana wa bango irada ba wannan kana buƙatar ka kawo dalili amma cikin Qur'ani kuma babu Allah ne ya faɗi cewa yuridu an yanqadda fa aqama kaga ashe kenan tunda Allah ya faɗa ka zo ka ce a wannan ba haƙiƙa bane majazi ne to akwai rigima ce ina fatan ku ji wannan wannan shine bahasin da ya shafi haƙiƙa da majazi كتب مختصر السوائق المرسلة لنا ابن القيم شيتوا على ما وان مجاز لاغوتو هنا سكين لاغوتي يا ما لم علم الكلام سكا هو بدن دوران بيان سكا امباني دان سو كول سبوكين الله سبحانه وتعالى الله تعالى لا تدو ابن يكي سمو فإنت استعانة على حقيقة اكي نبي يوا حرام ني كني متي مكون وان الله تكين ابن دباني ايكو اكان سسي الله وان بابا عوشن بدن فانشو نم وما كبا kuma kowa ya san menene Allah yake dan adam zai iya menene dan adam zai iya dan ka baka bukatar ka ce nan majazi ne ko ba majazi ba yawa amma ka takaita abin ka gaba daya duk abin da zaka roƙa ka roƙi Allah dole shine kamalul tauhidi sawa'un a cikin abin da dan adam zai iya ne ko abin da dan adam zai iya ka roƙi Allah gaba daya ko da abin da dan adam zai iya ne idan ka roƙi Allah sai ga Allah madaukaki ya yassare maka dan adam ya kawo maka kanan mun bai jona yawa misali mutum yana da wata bukata ba shi da damar da zai yi wannan bukata idan yana zaune a daki ya roki Allah ya kuma je yawo ya nemo abin ya yi yawon sa ya bablin juhudin sa ya yi kokarin ya dawo gida bai samu ba
mutum da irada da jidari shi bango yana da irada ko ba shi da irada Ibn Taymiyya ya ce waye ya hana a ce bango yana da irada inda halittar Allah ne tunda Allah ya faɗa ya dangana masa irada to ka zo ka ce wai ba irada bace ba za a ce a dangana wa bango irada ba wannan kana buƙatar ka kawo dalili amma cikin Qur'ani kuma babu Allah ne ya faɗi cewa yuridu an yanqadda fa aqama kaga ashe kenan tunda Allah ya faɗa ka zo ka ce a wannan ba haƙiƙa bane majazi ne to akwai rigima ina fatan ban ji wannan wannan shine bahasin da ya shafi haƙiƙa da majazi ku duba muftasar sawa'iq al-mursala na Ibn Qayyim cewa na wannan majalin lagutu yana cikin lagutai da malaman ilmin kalami suka hau gadon goron bayan su suke amfani don su kore su kofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce don haka ne abin da yake so mu fahimta isti'ana a nan haƙiƙa ake nufi yawa haramun ne ka nemi taimakon wani Allah cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah wannan babu a wajen da ba zai fahimci wannan ko ba haka ba kuma kowa ya san menene Allah yake dan adam zai iya menene dan adam zai iya za ka baka bukatar ka ce nan majazi ne ko ba majazi ba yawa amma ka takaita abin ka gaba daya duk abin da zaka roƙa ka roƙi Allah to ne shine kamalul tauhidi sawa'un a cikin abin da dan adam zai iya ne ko abin da dan adam zai iya ka roƙi Allah gaba daya ko da abin da dan adam zai iya ne idan ka roki Allah sai ga Allah madaukaki ya yassare maka dan adam din ya kawo maka kana da mun fahimci wannan yawa misali mutum yana da wata bukata ba shi da damar da zai yi wannan bukata idan yana zaune a daki ya roki Allah ya kuma je yawo ya nemo abun ya yi yawon sa ya bazin juhudin sa ya yi kokari ya dawo gida bai samu ba me zai aka ga addu'a zai idan yayi addu'a Allah madaukaki sai koro ne kawo masa yana zaune ba tare da fawai a ce wai haka da'iman yake kullun baya neman ba zai aiki ba ba zai ci abinci ba ba zai je ne mun kasuwanci ko wani abu sababin dai rayuwar duniya sai ya zauna kawai shi a addu'a kawai zai ba haka ake nufi ka je ka nemi asbabi kai addu'a ka kuma dogara ga Allah to Allah madaukaki sai biya maka bukata to idan ya zama cewa gaba ɗaya bukatunka na rayuwa ka takaita su Allah kawai kake roƙa to wannan kamala sai a tauhidi amma idan kana da wata bukata ga dan adam din zai iya ka je ka tinye maka wannan ba laifi bane ka hakura kuma kar ka je saboda dogaran ka ga Allah shi kuma kamala tauhidi ina fatan mun bambance waɗannan abubuwan guda biyu daga cikin abin da magabata suka rawaito mana na irin wannan abinda ake nasabtawa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu saboda kamala tauhidinsa yana tafiya akan dokinsa ko raƙuninsa dulalarsa za ta faɗo saboda kawai kada ya ƙasƙanta ya nemi wani abu ɗan adam ya masa ba zai sai da Allah wani saukaka mai umu ga shi fa shi ne kalifa sai ya sauko ya tsaye da dokinsa ko raƙunin nan ya sauka ya ɗauki dulalar nan sai ya tafiya wannan kamala ce ta tauhidi ina fata mun fahimta yawa ashe baya kuma nufin cewa wai sai iya Abubakar ne aka hukunta mu wannan abu dukkan al'umma an tsora musu wajibi ne kar su roƙi kowa sai Allah amma cikin abin da dan adam zai iya in sun roƙa ya halatta in sun bar shi saboda dogaran su ga Allah wannan kamala tauhidi ina fata mun gane abin yanzu uku Allah ya sa mu dace kuma ƙara mana ƙarfin tauhidi yace wa qaddama al-ibadata ala isti'ana ya ce iyyaka na'budu sannan sai ce wa iyyaka nasta'in isti'ana me ce ba ibada ba ce to kun ga sai da yace iyyaka na'budu to me fa'idar ku akwai fa'ida kenan ta musamman tunda aka ce bayan an faɗi ibada gaba daya sai kuma aka faɗi isti'ana wanda yake isti'ana ita kuma bangare ne na ibada kun fahimci abin yawa iyyaka na'budu ibada gaba daya komai ta ce har da isti'ana a ciki amma sai aka ware aka ce wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako tare da cewa neman taimako wannan shi ma menene ibada ne to me ya hikima haka shine malam yake cewa wa qaddama al-ibadata ala al-isti'anati min babi taqdim al-ammi ala al-khass ko a ce wa taqdim al-ibadati ala al-isti'ana gabatar da ibada akan isti'ana yayi wannan ne min babi taqdim al-am ala al-khass akwai babi na malaman magana sunan fiqi man da yin su cewa wannan an gabatar da ammi ne akan khas me ammi me khas am shine lafazin da ya zama man lafazin da ya haɗe abubuwa da yawa khas kuma wani abu a cikin wannan am din da aka ware shi aka ambace shi ambato na musamman ma'ana a hausance da shi khas shine na musamman ammi kuma wanda ya haɗa komai da komai ina fatan fahimta sunan ibada ai suna ne da abubuwa sun shiga ciki sallah tana ciki ko azumi na isti'ana tana ciki isti'aza tana ciki annazr yana ciki azzabu yana ciki duk waɗannan nau'o'i ne na ibada ko na ɗaya ibada ne to amma da aka ce iyyaka na'budu aka faɗi wannan sunan babban wanda ya haɗe waɗannan sai kuma aka waye aka faɗi isti'ana kun ga wannan isti'anan khas ne shi kuma ita kuma ibada ne jeje am to an gabatar da am ne akan ne khas shi ne kawai muke so yayi وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده كما سنن أقول ولا أبو أسكن ونن قباتر دا إبادة دين أكن استعانة أقول قباتر دا حق ألا دا في تاشي أكن حق الأدب إياك نعبد إبادة نهاية وين حق ألا isti'ana kuma fa'idar waye hakkin dan adam ne ko ba ta ba dan adam ne yake neman taimakon jiso a bashi kun ga nan a cikin isti'ana akwai hakkin dan adam ibadar kuma umuman ta gaba daya hakkin Allah ne sunan an gabatar da hakkin Allah ne akan hakkin wato bawa wal ibadatu sannan kawo mana tafsirin nan na ibada إتوان إبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأن تعريف لدى ابن تيمية يأي أنفاني بشيء من إبادة وأنت ذلك اللي أكثر وإبادة سيدي وأن سنامي بيقوان شيء دكوان أبو وأن الله يكي سنسا كما يددش ده أبن ذاك بسكاك إن ده الله يرسل أبو كما يددش سواء أن الأبن فورتي لنباتي كما أيكي لنقبب أبين أكي ينسى كما أبو يكي أتنزوتي إن ده الله يرسل كما يدد أن أبو فورتي لنسى إبادة من فانت إبادة يوم يوم sannan sai ke cewa wal isti'anatu ita kuma isti'ana neman taimako hiya al-i'timadu ala Allah ta'ala fi jalbi al-manafi a yanzu ne yazo ya ga mana neman anan isti'ana shine dogaro ga Allah madaukaki wajen kawo da jawo wani abun amfani duk abun da zai amfane ka ka dogara ga Allah wajen jawo shi kuma ka nemi taimakon sa wa daf'i al-madari kuma wato kawar da duk wani abu da zai cutar da kai ma'a thiqati bihi tare da amincewa da Allah da yarda da shi fi tahsili dalika wajen samun wannan abin da kake so ma'ana duk abin da kake so ka same shi sai zama cewa ka dogara ga Allah ka yarda da shi ka nemi taimakon sa kuma ka amince da cewa nan ne Allah zai baka to ne shi ake cewa isti'ana yanzu idan ka kalli wannan ma'anar ya halatta ka je ka bai wani ita kuma ashe ko wannan ma'anar kawai in ka bawa isti'ana wannan ma'anar to dan adam ma ya fita da shi domin baya cikin wanda ya tantance a bai wa irin wannan a bashi itimadi ne itimadi dogaro kamil ka dogara ga dan adam ya baka wani abu da tika amincewa cewa wani dan adam zai ma wani abu dan adam bai zai ma wannan abu shi yasa babu mutumin da zai dogara ga dan adam ya dauki gaba ɗaya tunaninsa da fatansa da duk abin da yake kaunar ya samu ya jinjina shi zuwa ga dan adam sai face dan adam din nan ya zo ya ba mutum kunya haka ne ko ba haka babu kuma abin da zaka dogara da shi ya fishe ka kunya ya baka a bukatun nan yadda kake so da ma kai sai Allah subhanahu wa ta'ala ka gode wannan arayuwarka ta gani in har ka dauki cewa duk abin da kake so baka dogaro ga Allah sai dai kawai tunanin in aiki ne kana tunanin kana da wani ba wani famu da take da auri kaza ko kana da wani shugaba ko kana da menene auri kaza ko kuma wani abu da komai kake so kawai tunanin kana da wani babban wanka shi zai tsaya ma a gaba duk wannan in dai har ka dogara da wannan irin abubuwa to wannan yau da kullum sai Allah ya nuna maka iyaka kuma ka wannan din ya baka kunya ya kasa yi maka abin da kake so duk abin da ya mallaka saboda me saboda shi dan adam dan adam a dabi'arsa Allah ya sa shi ya gina shi da halittar abin da ake cewa shuhi wato shuhi shuhi shine tsananin buƙatar a baka da kuma tsananin kin ka bayar shine shuhi jinsi ne tsanani kana da kwaɗayin ka samu haƙƙinka ya dawo gunka amma kuma ba ka so ka ba wa mutane nasu haƙƙi wani shi ake ce mai shirki dan adam haka yake shi yasa za ka cewa duk mutuncinka da dan adam in har za ka zo ka yi roƙe shi ka sake roƙonsa to za ka kumɓata ko ba ka bane yau ka je ka roƙa an baka ila da sakin fuska wace gari kana komawa kai ka tabbatar da cewa sakin fuskar nan na zai yau ba za a gaishe ba ko ba haka bane duk yadda mutum yake da haƙuri fa ballantana ka sake komawa jibi ka sake komawa gata kai ka jera kullum to wata ran sai ya ji an ce kai ne ce kai ku ga masa ba zan fito ba to Allah kuma sabanin haka yake gaba daya subhanahu wataala shi yana fushi ne idan ba a roƙe shi ba la ilaha illallah ku duba ku ashe sakaci ne na dan adam har ma ya zauna baya roƙon Allah baya addu'a ya zauna kwata kwata shi kawai kullun tunaninsa ina zai samu dan adam inda zai warke masa matsala kullun tunaninsa matsala ta taso yaushe zai je bin wani nasa yaushe za a je wani ya wuce masa gaba da Allah ko ka san wani wanda zan je bin sa ya tsare min ya samu min kaza da kaza da kaza ka cire wannan tunanin a zuciyarka kullun idan abu ya taso aiki kake so aure kake so kasuwanci ka sa a gaba menene ka fara sa Allah a gaban ka ya Allah kai kadai na dogara gare ka babu mai min wannan abin sai kai ya Allah na sa ran zaka yi min insha Allah zaka yi ya Allah kai min kuma ka gani cewa Allah madauki insha Allah bane ba kunya ba amma in ka kyale Allah ka koma bin wani wanda ba shi ba shi ne sai jarraba kai barka da wannan din ya ga wannan din zai fice ka ko bai fice ka ba Allah madauki ya kara mana karfin tauhidi yace wal qiyamu bi ibadati llahi wal isti'anatu bihi huwa al wasilatu lis sa'adati al abadiyya. Mutum ya tsaya da bautar Allah, ya bautawa Allah shi kadai, ya kuma nemi taimakon Allah, ita ce wasila ta samun sa'ada ta duniya da lahira. Sa'ada ne ina da dukkan san sa'ada, ina kawai karatu dogo akan sa'ada kwanaki ko yau menene sa'ada. Ko zai gama da yake nufi da sa'ada na masu karatun sa'ada na dacewa a'a duka da ke gwagwaje ba ke ne na ya ce ne da sa'ada yawa jin daɗin rayuwar duniya da lahira kai ya kusa na mai yawa ɗaya ne na kai duk wannan sunan samun natsuwa ta hanyar bautar Allah madaukaki da samun abin da kake so a duniya da lahira. A duniya ka samu kwanciyar hankali, duk dan adam kowa a cikin nan da yake so a duniya, in a duniya sai aka tambaye ka me kake so, kowa ne safin bukatunsa misali ba fa wai biya zan ba, kowa a ce masa me yake so a duniya, akwai abin da ya kai mutum ya samu kwanciyar hankali da natsuwa. Abin da za ka iya faɗa ɗin na farko ila ka ce mata, mota, gida, ko ba haka ba ne, da kuma aiki ko ne kafin su a ce kuɗi ko yau, to dukkansu ai wasa'il ne, hanyoyi ne a duniyance da za su samun maka ne kwanciyar hankali, ko ba haka ba ne. Idan kana da kuɗi, duk tarin kuɗinka idan ya zama ba ka samun kwanciyar hankali ba amfani da kuɗi, ko ba haka ba. Haka nan in kana da matan matukar su da mahudu ne, kuma haka ba gida a ce kana da gari guda manshi kato ya kai gari ka samu wannan, idan ya zama cewa babu kwanciyar hankali to duk duniyar nan ba ta ma daɗi ba. Shi yasa ashe babban abin da kake so a duniya shine ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Su waɗannan abubuwan madiya din wasila ce, hanya ce, sababi ne za su haifar maka nutsuwa da kwanciyar hankali. To ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a duniya, ka samu sa'ada a duniya. Ka sami natsuwa da kwanciyar hankali a lahira, shi kuma ta hanyar mai shine shiga aljanna. To wannan shine ka samu sa'ada a lahira. To wannan shi ake nufi da sa'ada. To sa'adar duniya da ta lahira ana samun ta ne ta hanyar bautar Allah subhanahu wataala da neman taimakon sa. In ne zaka bautawa Allah yadda ya kamata, kuma ya zama shi kake neman taimakon sa, da kuma taimakawa sauran bayi, kai ka rika taimaka musu in suna bukata, kai musu ihsani, to wannan da haka duniya take jaruwa. To da haka kuma za ka samu sa'ada kai din a duniya, kuma ka same ta a lahira. Muna roƙon Allah madauki ba mu sa'ada. Sai ce wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anatu bihi huwa al wasilatu lis sa'adati al abadiyya wan najati min jami'i shurur, da kuma tsira daga dukkan sharri. Duk sharrin da kake so ka kubuta daga wani sharri daga gare shi, to ka bauta ma Allah kuma ka nemi taimakon Allah. Fala sabila ila an-najati illa bil qiyam bihi, babu wata hanya da za ka tsira daga sharri idan ba ka tsaya da wannan ba. Duk hanya da wani zai dora ka, ko ka samu dunya, ko ka samu mulki, ko ka samu wani abin nan, wani irin abu da ake samu, ko matsayi, ko mutunci a idan mutane, ko a ce yau ba wanda ake ji da shi sai kai. Duk abin da kake so idan babu wannan fadar ta Allah baka same ta ba a zuciyarka, Allah madaukaki bai yarda da kai ba, to baka da sa'ada. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa. Sannan sai yake cewa wa innama takunu ibadatu ibadatan idza kanat ma'khuzatan ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ita ibada tana zama ibada ne kawai idan ta zama an karbo ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana Allah madaukaki zai karbi ibadarka a matsayinta na ibada, ya karbi sallarka, ya karbi azuminka, ya karbi zakar da zaka bayar, ya karbi ihsanin da zaka yi, kyautatawa ɗan uwanka da zaka yi, biyayyar da zaka yi ma iyaye, soyayyar da zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan ibada ce. To ibadan nan za ta zama ibada ne, Allah ya karbe ta idan ya zama an karbo ibadan ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi ya koya maka wannan ibadar kai, ba abun wani ka karɓo ta ba, ba ibadar wani bace kake so ka bauta ma wani nan, ko kuma ko da kana ganin cewa Allah kake bautawa, ya zama cewa wani ne daban ba manzon Allah ba ya zo da wannan ibadar ya baka har sai ka je gun sa ka karba a ce an bawa ne kuma ya karba sannan ka je ka rika yin ta kana jin cewa wannan da aka baka da sunan sa din cewa shine zai gabatar da ita a wurin Allah sannan ta karbi wannan akwai hatsari da shi ina fata mun gane kuma ba ibada bace wannan ibadar da Allah zai karba ita ce ibadar da shi ya saka ya aiko manzon sa yace ya kawo mana ita ya kawo mana ita muka karba kuma yace ga yadda naku hatta wajen kaifiya yadda naku mun ga sai na muka samu sallah sallah abin samu Allah da sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba Allah mun ce mana umarni yawa amma kuma da yace ni sallan na waqimu salata wa atu zakka abin da ke ciki kenan akwai magana da ruku'i akwai sujada duk a cikin alqur'ani amma ina maganar raka'a hudu ina maganar karatun fatiha ina maganar karatun sura ina maganar ayi ruku'u a dago daga ruku'u a tsaya a tsaye a rutu a tafi sujada a zauna a yi zaman sariya duk ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba yawa to idan mutum zai dauko ya ce bari shi zai yi sallah amma ba zai yi ta annabi ba tata zai yi ko kuma akwai wani malami da shi a fahimtarsa yana da wata hanya da ake shi ma ana bashi wani ilimi ba na annabi ba bari ya je hanyar wannan ya bauta ma Allah da wata ibada da ya samo daga hannun wancan malami ko wani waliyi ko salihi ko da waliyin ne na gaske ko salihin ne na gaske misali ya dauki wata bauta wadda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ba to anan Allah madaukaki ba zai karbi ibadan nan ba saboda ne ba ta cikin abin da aka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya koya mana mun gane wannan Hausa ta bayyana sosai yau to bayan ya faɗi wannan sai kuma yace maqsudan biha waje Allah sannan ya zama cewa wannan bautar an yi nufin Allah da ita kuma wani sharadin kenan nan yana mana ishara zuwa ga shurutu qabulil amal ko sharadan nan guda biyu ko sharta qabulil amal sharadan nan guda biyu na karbar aiki wanda idan mutum ne aiki duk yadda yayi shi idan bai cika waɗannan sharadan guda biyu to Allah ba zai karbi wannan aikin nasa ba na farko shine ayi dan Allah maqsudan biha aidil ibadati waje Allah ya zama cewa kana nufin Allah subhanahu wataala da wannan aiki sallah ce Allah kake so ya baka lada sadaka ce ka ba wani mai bukata to so kake Allah ya baka lada azumi ne kai dan Allah kai ba buya kai a daki kace abinci sannan ka fito ka ga mutane kana azumi ba kaga wannan kai azumi dan mutane haka nan ba ku ba jihadi ne kake so ka fita ba ka fita ne domin a ce ai wannan gurgo bane duk abin da zaka yi ya zama asalinsa kana neman yardar Allah to wannan sharadin farko ke duk abin da zaka yi idan ba da yarda neman yardar Allah ba to ba zaka sami ladansa ba kuma ba ibada ba ce na biyu shine abin da malam ya fara fada ya zama cewa an samu wannan ibadar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aslan wa kayfiyata yawa asalin ibadar sunanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu zikiri ne zikiri ya halatta ibada ba wai mazancan ya halatta ba ai zikiri wajibi ne akan bawan Allah babu mutumin kirkin da zai bauta wa Allah yace ba zai zikiri duk mara zikiri wanda baya zikirin Allah subhanahu wataala to ba musulmin kirki ne dole ne kai zikiri asalin kalmar zikiri kine ko ba gaba asalin ta to amma yaya za a yi ta to anan zancen yake sai a zo a tambaya ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai shi bautar Allah babu wanda ya kai shi ibada kuma duk wata ibada da kake tunani ana son ta cika a gun dan adam sannan a karbe ta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gaba wajen cewa yayi ta yadda Allah ya ce ai yayi ta da dukkan sharudanta yayi ta da dukkan wajibanta yayi ta da duk abin da ake so na mustahabi mun fahimci wannan ta idan haka yake kuma haka abin yake to dole ne yake nan ashe ya zama in za ka yi irin wannan ibadar sai ka nemi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tasa domin duk yadda za ka yi shekara dubu kana bautan Allah to ba za ka samu ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimci wannan idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya yi tasa ya samu cikakken lada kai kuma kana son cikakken lada to ba dama ka yi wanda ta wuce tasa mun fahimci wannan don haka ashe kenan sai ka yi irin yadda yi in kai irin yadda yi sai Allah madaukaki sai baka lada ina jira ta ba ku labarin wata kisa ta Imam Malik ko Imam Malik bin Anas wata rana wani mutum ya zo lokacin aikin haji ko kuma da kisa lokacin aikin haji a Madina idan mutum zai ihrami zai tafi Makka a ina yake dauka ihrami a Zulhulaifa ko don da suke yi hajji a cikin ku sosai an fito daga Madina za a tafi Makka akwai Zulhulaifa ana ce masa abiyar ali a yanzu ka'ida ce idan mutum zai yi niyya shiga ihrami to anan zai niyyar shiga ihrami sai wata rana wani mutum ya zo ya tambayi Imam Malik ibn Anas sai ku ce ya ji shi ya Abu Abdullahi ina so in koma cikin garin Madina daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda falalar kabarin annabi da cewa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sai in dauko ihrami na daga ciki sai Imam Malik yake da shi me yasa za ka haka sai ce ai an karin lada ne tunda nan Zulhulaifa ai an rage hanya an kama hanya zuwa Makka ko yawa akwai mun tara zuwa baya in kana so ka koma Madina to shi sai da yazo Zulhulaifa sai ce bari ya koma baya daga kabarin manzon Allah saboda falalar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da komiya na gida sai yazo sai wuce kuma ya tafi Makka sai Imam Malik yace da shi afsha alaika alfitna ina tsorace maka fitina sai ya Allah ga fitina Allah akarmaka Allah kamar ace da Hausa yake fada sai akarmaka Allah me fitina anan in niloli ne bani na karawa kaina wahala ce fa ni ne zan karawa kaina din ba wani ne ya kara mun ba a wajibta mun ba ni na ga dama in wahal da kaina shi ne sai ce kana sa ranka samu lada a wannan wahalar da kake sai yi mana ga mana haka sai ce kana sa ran cewa zaka samu ladan da annabi bai samu ba sai shi sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne zai tafi Makka tsayawa yi a Zulhulaifa sai ya dauki niyya anan ya baro kabarin ya baro ma'ana masallacin nasa duk lokacin da ya rutu ba ballan tana ce kabari yawa ya baro masallacinsa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan masallacin Makka babu wanda ya kai shi ko ba haka bane sallah daya idan kai a cikin masallacin Madina sai ka yi sallah dubu a wani wurin sannan za ka zama daidai da wannan idan kuma kai daya a Makka masallacin Ka'aba sai ka yi dubu dari a wani masallacin wanda ba wannan ba sannan za ka samu ladan da kai wannan guda daya a can a Makka kun ga babban falalar da yake to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin niyyar sa sai shiga ihrami a tafi Makka sai ya ce Zulhulaifa mutanen Madina za su shi ne Imam Malik yace da shi kana tsammani komawa bayan nan da za ka yi za ka samu ladan da annabi bai samu ba sai su a'a saboda shi ya mai tsoron Allah ne yana tsoron ya ce eh zai samu ladan da ya fi na annabi ba kamar irin wanda ake samu zamani wanda ya ce ai shi yayi aikin yayi yawa ko ba haka ba haka wasu zuba ya ce yayi istighfarin har yayi yawa idan ba a yi zunubi ba to mai istighfarin zai ci na haka sai ya ce wani bari ya halatta ma kansa bari ya saba wa Allah la haula wala quwwata illa billah bawan Allah mai san Allah mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma idan aka kai magana sai ta ai wannan lafazin su ne kudi ba ku gane wasu su ce addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa da bakauri da dan binni da mai karatu da mara karatu ko musamman ma ku duba ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutanen da ba su saba rubutu da karatu ba to ne ba ko kuma akwai zancen da iya wayayyu ne za su gane sauran kuma ƴan ƙauye ne sai an musu bayani kuma haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sakonsa na waɗanda ba su da rubutu da karatu ne gun su yazo kaga ashe kenan a samu wani abu da za a ce wai wasu ne kawai za su fahimta banda wasu kuma a ce duk karatu ba wai magana ce fa ta wai baka ga littafin ba ko baka karanta ba a'a in ka karanta littafin ma to sai ka ji an maka bayani to ba addinin Allah ba addinin Allah kulku ne don haka a take shi mu koma kan wannan magana ta sai Imam Malik yace to dama fitina da nake tsorace maka ke a ce za ka yi aikin da wai za ka samu wani lada ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba in dai akwai ƙarin lada a ce ka koma baya ka ɗauko ihrami niyyar ihramin ka daga masallacin Madina sannan a dawo a wuce a bar Zulhulaifa ba a yi anan ba to in akwai lada farkon wanda zai wannan ya samu lada wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bar Madina ya bar masallacin sa da yin niyya a can ba sai yazo Zulhulaifa yayi a ce kenan yi a Zulhulaifa nan ita ce ibada yi a Zulhulaifa nan shine zai baka ka samu lada kuma wannan shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai yake sai karanta masa ne fa yahdharu alladhina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun shadid. Nan ne waɗannan da suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su ji tsoron su kiyaye kada wata musifa ta same su babba ko kuma wato wata azaba mai radadi ta shafe su. Kuma ashe kenan sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zo da wani addini wanda ba shi yazo da shi ba, bai ce ai wannan abu ba. Kuma akwai damar, shi yasa a lokaci da dama muna magana akan menene za a bauta wa Allah da shi, lalle ka fahimci abin. Wani lokaci wasu sun ce ai sai akwai abubuwan da daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka same su, to me yasa kuma ake yin su, me yasa ake amfani da lafika a wa'azi, ita ma ai babu a zamanin annabi ko kuma wasu suna faɗan wannan ba. Abinda ake nufi da abinda Allah maɗaukaki ba zai karɓa, na farko abinda yuta'abbadu bihi, abinda ake neman kusanci da Allah da shi, ana bautawa Allah da shi, ma'ana asalinsa an ɗauki wannan abin shi kansa ibada ce. Yanzu idan da last week an ba last week zan karatu ne ko ba zan yi ba, dan kuma ba larura a ce sai an yi amfani da wasila ce ta sadar da sako ya isa, ba ita ce asalin ibadar ba, dan ka wasa'il daban maqasid daban. Sannan malamai suna cewa duk abinda an sami yuwuwar a same shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a same shi ba, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga halin bukatuwar da ya so da ya yi ilimi saboda akwai shi a zamaninsa, to sai ya zama cewa bai yi ba. Misali kun ga wannan dama maganar za su fi harka ce ta duniya, yauwa za a yi ibada da ita, za a yi abin da ba ibada da ita ba, don haka ba ita ce ibadar ba, don haka bid'a ba ta shiga cikinta. Duk abin da ya shafi ci gaban rayuwar duniya ba bid'a a cikinsa. Muna fata mun gane wannan. Yanzu misali tafiya aiki fanki, ka ce ga shi za a hau jirgin sama, kowa zai tafi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, kaga rashin hankali mai tafiya hawa jirgin sama bid'a ne, babu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko ba haka ba, wannan ci gaban rayuwa ne ya kawo mana. Duk abin da ci gaban rayuwa ya zo mana da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana shi, harkar duniyar mu ku dai ne harkar mu. Amma abin da za a bauta ma Allah da shi ya zama kuma cewa a zamanin annabi za a iya yin sa, amma annabi bai yi ba. Ina so ku lura da wannan kaidin, mai muhimmanci ne sosai. Duk abin da misali yanzu a sami a ce sallah ta magariba raka'a nawa muke, raka'a uku kai, sai wani mutum ya zo ya ce shi raka'a hudu zai, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai damar a ce sallar magariba ta zama hudu? Akwai dama za iya yi da Allah ya so zai shar'anta wannan, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ko yau? To ba a yi ba. Ina fata mun fahimta. To duk abin da annabi yana da ikon yayi a zamanin sa, bai yi shi ba a matsayin ibada, to a zamanin yanzu ba mai ikon ya dauko wannan abin ya ce bari ya zo ibada shi. Ina fata mun fahimci wannan. Sai zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zikiri ko bai yi? Shine kowa iya zikiri, babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zikiri na haƙiƙa mai kyau, domin shi kamar da Aisha radiyallahu anha take ba mu labari ma kana yadhkurullaha fi jami'i ahyani, yana ambaton Allah ne a kowanne yanayi na duk wani rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai zikirin da yake, akwai abin da yake faɗa, in ko zama zai yi da abin da zai fita, in zai miƙe da abin da zai fita, zai ci abinci akwai zikirin da zai yi, zai shiga gidansa akwai zikirin da zai yi, bayan ga sallama zai kwanta ga abin da zai saduwa da iyali, ku duba wannan abin da sirri da ba a duk ba kowa ke sanin me ake yi a cikin sa ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ga zikirin da ake fita da ina. To kun ga idan waɗannan abubuwan da an bayyana mana su, ya za a ce ba a bayyana mana sauran abubuwan zikirin da kuma za mu yi na nafila ba? Ga wannan na bayan sallah, bayan sallah azhar la'asar maghriba isha'i asubahi, duk akwai abin da zaka faɗa na zikiri, duk kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ga yadda zaka. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya kowane irin zikiri ko ba shi da dama? To sai mu duba duk zikirin da bai irin sa ba a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam, to alama ce tabbatar dalili ne na cewa lalle Allah bai nufi wannan abin ya zama ibada ba. Da Allah ya nufi wannan abin ya zama ibada gare mu, to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta siga yanzu ta gira mana ma maganar Abdullahi bin Mas'ud Ad-Darimi Abdurrahman ibn Abdullah ko Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi wanda ya rasu hijran manzo sallallahu alaihi wasallam sana 200 ibn ad-Darimi kunji an akunji ana sunan ad-Darimi ko yawa ya ruwaito hadisi isnadin sun ce jayyid mana isnadi ne mai kyau ya shigo masallaci wata rana a Kufa Abdullah ibn Mas'ud ya shigo masallaci a Kufa domin Abdullah ibn Mas'ud bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da ya shigo masallaci sai ya sami wasu mutane sun zauna sun yi da'ira a cikin masallaci sun san da'ira ko sun saki haka sun zaci kuyi tasbihi ɗari kuyi hamdala ɗari kuyi kabbara ɗari kuyi la ilaha illallah su ko mutane suna yi a lokaci da Abdullahi ibn Mas'ud waye Abdullahi ibn Mas'ud sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin al-awwal yana cikin wanda suka yi hijira suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a Makka kuma ya hijira ya dawo ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina da yaga wannan hali sai ya ce da su kuku wannan abun naku da kuka samu ɗayan abubuwa guda biyu ko zai ya zama cewa kun fi Annabi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halala agun Allah da samun lada ko kuma wannan abin da kuke bata ne domin da Allah manzon Allah bamu taba ganin mun yi wannan abu ba sai da uku ya mun ce kun ban ji wannan zancen? Kun ga ashe kenan gashi kun ga me yake shi wannan mutumin da yake nan cewa su yi tasbihi ko su yi hailala su yi kabbara da tasbihi da hailala da kabbara da hamdala duk ibada sai mai girma duk wanda yake ba ibada ba sai wannan ya sauke addinin Allah ko ba haka bane yawa wajibi ne a rayuwar mutum lallai ya zama yana tasbihi musamman ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bayan kowace sallah kayi tasbihi 33 ko kace subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zama na dai kowa iya wannan ko ba haka bane yawa to wannan abu ai asalin sa ya halatta ibada ce babba to amma ka sa masa wannan sigar ku yi da'ira ku rika yi din shine Abdullahi ibn Mas'ud da yaga wadancan suna aikatawa sai ce to ɗayan biyu abin da kuke ko dai kun fi annabi ko kuma bata ne in ka aka tambaya wanne zaka ce kaga ashe ba hainan ne ce batan ba subhanallahi ne batan ba ko sigar yadda aka yi dan haka kada a rika rubuta mutane a ce wai an hana zikirin Allah ba wanda ya zikirin Allah duk wanda ya zikirin Allah ba musulmi bane yawa amma a yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai zancen mu zo mu haɗu mu yi da'a mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi irin nasa da wanda ya irin na annabi da wanda ya ce irin na wani zai ko kuma irin nasa zai fi tsiro wane ne ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya irin na annabi kada ka duba ba ayyukan da annabin nan fa ya zo mana da su sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba su kare ba ma'ana suna nan ba wani a cikin musamman da yawan ibadarsa da zai ce yau ya kure ya gama duk abin da annabi ya zo da shi ya gama yinsa yana jiran bari a sheke nan ya kirkiro nasa ko kuma ya karɓo na malam wani ba buƙatar wannan mu yi ƙoƙari mu gama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da muka zama shi in ya zo illa sai a yi tunanin Allah so na to mu ci gaba malamin yake cewa maqsudan biha wajha Allah sannan sai yace fa biha dainil amrayn da waɗannan abubuwa guda biyu takunu ibadatan ibada take zama ibada yawa da yin ta dan Allah da kuma wato yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar wa dhikru isti'anati ba'da al ibadati ma'a dukhuliha fiha ambatan wato isti'ana bayan ibada ba tare da cewa isti'ana nan za ta shiga cikin ibada kamar da muke magana dazu yawa an yi wannan ne lihtiyajil abd fi jami'i ibadatihi ila isti'ana yace akwai ta hikima har yanzu dan ta nuna mana cewa shi bawa a cikin dukkan ibadarsa to yana buƙatar Allah madaukaki ya taimake shi an fahimci wannan shine dalilin da yasa aka goya bayan an faɗi ibada sai kuma aka ware isti'anar da ambato don an nuna mana cewa eh lalle kai bawa in za ka yi ibadar to kana kuma buƙatar isti'anar Allah madaukaki ma'ana kenan ashe mutum baya dogara ga kansa ko da zai bauta Allah kace kai ka gama fahimtar shari'a baka neman Allah ya taimake ka akan shari'a ina jin zai mun ishara zuwa ga wannan dan adam duk yadda yake duk yadda kake ganin kana kan hanya daidai to kar kai ma kuma wanda ba akan daidai ba misali ko izinanci ka ce gashi nan kuna shirme na'am shirme ne suke, amma kuma in ka gaya masa kai da shi cewa shirme ne, to ka ƙara zuga shi ko ka zagi abin da yake, amma ka ilmantar da shi cewa da kai da shi duk kuna neman ku sami yardar Allah ne subhanahu wa ta'ala. Hanyar neman samun yardar Allah madaukaki kuma ana samun ta ne ta hanyar ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi, ba ka fi shi san manzon Allah ba, san manzon Allah ne ya kai shi yana tunanin ya gama aikin manzon Allah ba zai je aikin wani, ko ba haka bane? Don haka a ja hankalinsa a ce san manzon Allah shine a zo a hakura da aikin wani da aikin ka, a zo a yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga kenan duk sai mu daidaita akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To babu alfahari a cikin abun, kana buƙatar ka nemi kai ma Allah madauki ya taimake ka, ya tabbatar da kai akan shari'a, ya tabbatar da kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne abin da ke nufi. Sannan sai ya ce fa innahu in lam yu'inhu Allah, domin shi bawa in Allah bai taimake shi ba akan ya bautawa Allah din ma, lam yahsul lahu ma yuridu, abin da yake so ya samu in ba zai samu ba. Dan haka akwai buƙatar duk shiriyarka, duk kasancewarka akan gaskiya, to ka nemi taimakon Allah, ya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake kan shiriya fiye da shi? Babu. Shiriya gaba ɗaya ma shi ya zo mana da ita, Allah madauki ya aiko shi. Amma in ya sujjada daga cikin addu'ar da yake yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, wane ne ya muqallibal qulubi, ya mai jujjuya zukata, domin Allah madaukaki zukatan nan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi, zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah subhanahu wa ta'ala, yana juya su yadda ya gani. Ma'ana wato Allah madaukaki shi ke sa mutum ya zama shiryayye, wataran kuma sai zama ya bace da kan shiriya. Tun da ku haka ne, idan kana kan shiriya to ka nemi Allah madaukaki ya tabbatar da kai akan shiriya. Yawwa, kar kai alfahari, kar kai bugun kirji, kai fata kai ma ka mutu akan wannan shiriya din. Yawwa, sannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi, ya ubangiji wanda ke jujjuya zukatan bayi, to ka tabbatar da zuciyata ala dinika, akan addininka, wa ta'atika, da kuma da'arka. Kan ka tabbata akan addini, ka tabbata akan da'a, ba abin da yake wannan wato baiwa da falala. Muna roƙon Allah madauki ya tabbatar da mu akai gaba daya. Yace lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'li al-awamiri wa istinabi an-nawahi, abin da yake so shi bawa na ya aikata abin da Allah ya umarce shi da shi, ya kuma nisanci, ya kuma bar, ya watsar abin da Allah ya hana shi, to ba zai samu ba sai ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala. Don haka ina jin hankali ɗan uwana musulmi, da'iman mu ci gaba da addu'a. Yawwa, kada ka bari da'iman a ce baka addu'a. Duk abin da kake so ka fuskanci Ubangiji, kai ka yi addu'a ake nufi, ka roƙi Allah, ya Allah ka bani taimako akan kaza. Yawwa, ilimin da nake yi, karatun nan da nake, ya Allah ka samu albarka a cikinsa, ka bani amfaninsa, ka sa in amfanar da mutane da shi. Domin wannan shi zai sa maka ya ƙara maka ikhlasi, ka ji cewa ai ainihin abin ma da kake ashe Allah kake so ka taimakawa addininsa, kuma kana son ya baka lada. Haka ne ko ba haka bane? Ibadar da kake yi, zuwa masallaci da kake yi, kyautata ma iyayenka da kake yi, kyautata ma makota da kake yi, kyakkyawan hali da kake yi, zamantakewa mai ta alheri da kowa yake yaba maka da ita, to ka nemi Allah madaukaki ya tabbatar da kai a kai. Ba abin alfahari bane. Ina fata mun fahimci abin da ake nufi. Yau Allah madauki ya tabbatar da mu akan da'arsa da biyayya ga sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ta'ala, sannan Allah madaukaki ya ce ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaliciya. Ai dullana, ma'anar ihdina shine dullana, ka shiryar da mu. Wa arshidna, dinnan wannan tanwi'in alfaz ne, ma'anar su ta yau dalili abin nan idlali da kuma irshadi, ma'anar su daya shine ba da hidaya. Wa waffiqna ila siratil mustaqim, ka samu dace zuwa ga hanya madaliciya ni kakkiya. Wa huwa at-tariqul wadhi'u al-musil ila Allah, abin da ake nufi da siratul mustaqim shine hanyar da take ƙuru-ƙuru, bayyana take, ba zaurance a ciki, ba kwana, kana ganin ta ka san ga ta ita ce hanyar zuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawwa, to ka roƙi Allah madauki ya ɗora ka a wannan hanya da ta miƙe ƙodar, ba ta karkace ba, sannan kuma ita ce wadda take al-musil ila Allah, wadda take kai ka zuwa ga Allah, ba za ta kai ka zuwa ga wani ba. Ina fatan mun fahimci wannan abu, ka fahimci wannan maganar fahimtar addininka ne sosai. Yawa, ka bi hanyar Allah, hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, kada ka bi wata hanya da ta kauce wa hanyar Allah, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin in ka kauce wannan hanyar to ba za ta kai ka gun Allah, ba za ta kai ka gun wanda kake so ka je gunsa. Mun gane wannan, shi yasa ta rana Abdullahi ibn Mas'ud, wancan da muke magana ɗazu, ya rubuta, ya zana lokacin da ya tara dalibansa ya zana wani zane sai kuma ya zana wasu layuka a gefen zanen dama da hagu shine yake sai yake ce musu haza siratullahi wannan shine hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan sabilin da kullun ita ce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wadanda suke gefe kuwa yace hanyoyi ne daban-daban kowace hanya daya akwai shedanin da ke kiran mutane zuwa gare ta kuma ya kwatanta mana cewa ashe lalle hanyar Allah guda ɗaya ce mai kakkiya kuma uru-uru take ba ta da wani kwasa ba ta karkace ba zaka duk hanyar da za ta kai sai ka bi ta hanyar wani sannan ka je gare ta wannan nan kuma ba mai koya maka addini bane a وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا wani kowa ne kowa ne ne wani da girmansa da darajarsa da walittakarsa da salahasa to ya zama wani nan mai koya maka bauta ne ka je bin Allah kamar Allah Allah baka sakamako ku shiga ina fahimtar wasiƙar da za ta zama tsakaninka da wani malamin ita ce wani amma a ce sunan ibadar da kake yi sunanta malam wani sunan ibadar da ko hanyar da nake bi hanyar malam wani komai girmansa komai darajarsa to hakika akwai hadari a wani a ce kenan zaka tambaya ina hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai akwai hanyar manzon Allah kuma ba ta bukata sai ka kalla kuma hanyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce Qur'ani ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanyar da za a samu sunan wani ko ku kiyaye wannan ku ji tsoron kada wannan abu ya karkatar da kai ku koma layin waɗanda za su je wurin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za samu sakamako abin da ka aikata Allah ya yi mun ji sharuɗan sa ku dabi Allah zai bada lada akan aikin da yace ayi aikin kuma da aka yi shi kaga idan aikin da wani ne yace kai ba Allah ba kuma sannan kai domin wancan la haula wala quwwata illa billah wa Allah kafi kuma kan wancan ba sannan sai shi wa ila jannati ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga aljannar Allah wa huwa to bari mu as-siratul mustaqim mai tafi yace wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi sanin gaskiya da aiki da gaskiya ka san gaskiya gaskiyan nan ta Allah gaskiyan nan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ita to ka san ta kuma ka bi ta kai aiki da ita wannan shine asratul mustaqim abai ya dinga kun kuma ko a koyi take ba ta da rikici yawa ba ta da wasu kaido kaidoji da sai kai ka za ka naka ba ka ko ka tuka duk wanda ya zo su ina san hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai shiga addinin musulunci me za ce fakki la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah shi ke da zama da zai mutu a wurin nan aljanna sai zai shiga da wanda ya mutu akan musulunci wanda aka haife shi ba musulunci ayi ko ba da dan haka a cikin nan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku cike muna fata Allah ne kuke tabbatar da mu kan sai ce fahdina ila sirati واهدنا في الصراط كيف يتم ذلك كشيريا دمو هو دا حنيا كما كشيريا دمو أكان حنيا أكين حنيا إتكان تأمو هو حنيا كاتورا مو أكان تتو إتما وننن كشيريا دمو أشي منا بقاتر شيريا بلادو جنجنة دا ونن أكيني جاشي بيان ذي سيسي فالهداية إلى الصراط أبن بأكي نجي بشيريا دو أغا حنيا شيني نزول دين الإسلام lazimtar addinin musulunci ka zama kana tare da addinin musulunci kana tare da musulmi wa tarku ma siwahu min al adyan da barin duk wani addini wanda ba musulunci ba idan da mutum ke ba yahudi ne to ya bar yahudanci sai koma musulunci wannan shine me nuzulu as-siratul mustaqim a yanzu ya hau kan as-siratul mustaqim ya hau kai haka in mun da kirista ne shi ma ya bar kiristanci ya zo kan yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shi ma kike nan ya intizami da wannan hanyar ya haukan sai yau mun fahimci wannan sannan sai yace wal hidayatu fis sirat shiriya kuma a cikin hanyar mun gane abin da ake nema guda biyu ko al-hidayah ila sirat shiriya zuwa ga hanya dai kenan ko da kuma al-hidayah fi sirat da kuma shiriya a cikin hanya ma'ana bayan ka hawo kan hanya kuma ka samu shiriya to me yake al-hidayah fi sirat yace al-hidayah fi sirat tashmalu al-hidayah li jami'i at-tafasil لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. أبن أكل نبدا شريعة أكل هنير بيان كاهو كان هنير يدما كما كانت في الصراط شين يدما تاقل شين دنيا شريعة جدك كان هنيري بياني أروف دكي دكي دا أكي وجم بياني الدين من المسلمين معنا إذن كسر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان دا متين فامس بيان شو يدما ياهو كان addinin Allah ke ya zama musulmi kunga ya shiga musulunci ne shiga mujmalan ko shiga a dukune ya kuma zai fahimci addinin musulunci shine ya san dokokinsa da shari'o'insa ka'idojinsa rukunansa yanzu ne mun gane wannan ko da hidaya ila sirat ko kuma hidaya fi sirat Allahumma hdina ila sirat wa fi sirat sannan sai ke cewa fa hada du'a من أجمع الأدعية وأن الدعاء تأهدنا الصراط المستقيم تنسكن الدعاء ما في تارة معنى مسيرة سينما من أجمع الأدعية تافي الدعاء بيوع فائدة تارة معنى فائدة إذا كان أطول خاني كي الدعاء جسدي بممية تتاقل شيء اليوم كوني لقومي تقلق أن الدعاء لممي يا أبنى تتسلم الدنيا بلاهرة الهيرة سعادة الدنيا بلاهرة أباني ba shine ka samu wannan shiriyar ba idan ba a shiriyar kake ba ai ba ka samu hatta kwanciyar hankalin duniya duk mutumin da ba musulunci yake ba da wahala ka daina shi kuma su zaka ko mutuwa da za a ce mutum dan adam yana jin mutuwa da kwanciyar hankali wallahi in ba musulunci yake ba zai samu da a ce kana da damar da zaka bincike dukkan waɗanda ba musulmi ba dukkan yahudawa dukkan kirista ka bincike yadda suke rayuwa kun ci da damuwa kuma duniyar ba ta da daɗi dan abu kaɗan da ya same su kwanciyar hankali in suka rasa ƴar kaɗan za ta zuwa ne bari a ji a kashe kai ko ka ji ana ikirari ga Allah ya Allah dan me za ka yi mun haka ko ba gaskiya saboda ne ba su yarda da addinin nan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi da su yarda da shi da irin fa'idojin da ya zo da su da ba samu wannan ba yasa ina ina taɓa ba mu labarin akwai wani bincike da wasu mutane suka yi suna cewa an yi abin da zai za a ce ko an bincike an tara alƙaluma an gano cewa mutanen da suka fi samun nutsuwa a duniya su ne mutanen da suke yin addu'a suke yin addu'a kawai sawa'u ko ma mai suke kira ko da ba musulmi ne in suka ɗauki addu'a suna yi addu'a tana ba su wani abu na kwantar da hankali da wani ashwara da ka ji cewa eh za a yi maka wani abu to wannan tana hana mutum zai kashe kansa ko ba da wani to ballantana musulmi da yaƙinin sa ya fi na kowa a cikin masu yin aiki to ka binci ka binci ka ga ni za ka ce babu mutum da zai samu nutsuwa a wannan duniyar idan ba musulmi ke yi wannan kuma yana wannan amsa ce za ka iya cewa bi sifa mujmala yau a dunkule za ka iya samun wani musulmi saboda raunin imaninsa shi kuma ba shi da nutsuwa ko ba ka bane yawa kan ta ce a duk musulmi ya fi kuma duk wanda ba musulmi ba sai shi ai sam samu ne kuwa kun gane wannan yawa takdiri ne mujmal a za ka iya samun wani saboda wasu sabubba na rayuwa ya samu abubuwan sa sun tafi daidai a duniya kuma wasu abubuwa da yake bukata duk ya same su kina gurgudo nisbiyan sai ka yana da ƴar wata nutsuwa amma dai can dai a cikin zuciya akwai wata nutsuwa da ba ta gaskiya za a iya samun kuma wani musulmi ya ce na ina ina Muhammadu kuma yana sallah na annabi da kan sauran amma kuma ya ga masu gudu saboda ne wani abu na rauni a cikin imani amma ne in akwai kamalin imani to wannan mai islam ya fi wanda ba ya musulunci ba wato sanin ina ba da mu kun to idan mutum yana son wannan irin addu'ar da za ta ba shi wannan kwanciyar hankalin da nutsuwa ya rika ihdina siratal mustaqim ya ina ne mai bincike ihdina siratal mustaqim amma lokacin da yake in yana karantawa a sallah ma ya rika halarta wannan ma'anar su rike sa ka rika gwadawa a gani Allah tabaraka wa ta'ala zai baka wata nutsuwa ta musamman ya Allah ka ba mu shiriya ka shiriya da zuwa ga Allah da rubuci haka wannan babu addinin da ya samu ko wannan addu'ar sai addinin shi ya shi fa shi ne addinin da akan gaskiya shi da wani kursa haka samu wani lokaci saboda ya rasa abin da zai doka a musulmi sai sai ya yi ga alaman ma ba akan gaskiya shi ne kun ne ko kike asa sa kanka hakan basira ne yau a ce in mun ce in bila siratul mustaqim ba ya nufin cewa akan tafi mu amma tabbata muke so akan duniya wanda idan aka kwatanta da irin abin da shi yake kai shi ba ma akan shi yake ba dan nan a ce cikakkiya ce ko ba cikakkiya ko tabbatacciya ko ba wato mai tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata da sai ce wannan addu'a dai ita ce mafi cika wa ajma'iha wa anfa'iha lil ard kuma ta fi ko ce addu'a wato amfani ga bawa kamar addu'ar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kuma min ajma'il addu'a sai sa tazo a cikin ansak a cikin ayyukan da ake na aikin hajji ba wata addu'a ta musamman lokacin tawafi da aka ware ita kadai za ta yi in ba wannan addu'a sauran abubuwa da za ka yi a cikin tawafi ko ne ka gani kayo ko kayo ka roka ko ka so ka roka na alhim ka roka amma wannan addu'a ka ne gabata saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmanta saboda abin da ke cikin ta da tayi wato kake kuma da tayi a cikin suratul bakara Allah madauki ne ya yi cewa wa minan nasi man yaqulu ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنكم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا من أولئك ألم يكن أولئك لهم نصيب مما كسب هذا شيء كنا ونن كنيمي الغير الدنيا كنيمي الغير الآخرة شيء أدنى يعني كنيمي لا أبدا كسني الغير da abin da ma baka san cewa alheri bane kawo ka Allah madaka shi kuma da yake ya san komai ya san me alheri ya san me ba alheri ba shi da kace ya baka alheri sai ya baka amma idan ka dogara ga fasahar kanka da harshen kanka kai ne wai zaka yi fada wa Allah iya abin da kai ka fahimta shi ne alheri to sai ka ce ba zaka iya fada ma Allah alheri ne kike cewa ko da gwamnati amma idan ka fawwala masa sai ya baka alherin duniya gaba ɗaya sai sa mutanen sai ka cewa daga irin kuskure da suke yi idan suna san kun san mutum ne yin sai na san ya aure ta ne su ka nemi ne addini sai sai shi Allah ma ya ne hore masa wata kyawa ya hore su ka nemi ne Allah sa addini ai ma ne insha Allah ko baya so ka ce akwai sharadi din ya ko ba ka bari mafi yawa haka mutane su ko kuma wani aiki ne aka ce za a ba shi aiki a wurin kaza sai aka ce Allah sa ya zama aljini a insha Allah wa aljini saboda shi zuciyarsa ta gama gamsuwa cewa wannan abin idan ba shi ba to bai san wani alheri to amma da a lokacin da ya tashi addu'a kun yi roƙon Allah ya ce ya Allah ka bani alheri sai abin da zan yi a duniyar nan ka sa shi ya zama alheri to sai ga cewa Allah na ƙara masa tawfiki alheri ne kai zai shi ta gabansa hatta sai ga cewa yana zaɓar wanne zai zaɓa ba wai sai ya zama cewa sai ya samu abin ya zama cikin sa sannan sai ya je yi addu'a Allah ya samu ta mu kokari mu gama wannan Fatiha ayo insha Allah kisi wani hana wajaba ala al-insani an yad'u Allah fa haka idza mawajibi akan bawa ya roki Allah subhanahu wa ta'ala bihi da wannan addu'a wato ihdinas siratal mustaqim fi kulli rak'atin aqu wa rak'a min salatihi asallasa a idarurati ila zalika saboda larura ta tsananin bukata su zuwa ga wannan bamu dan adam din da zai yi shi da san shiriyar Allah shi ya wada ku shi ya gama karanta Qur'ani ya gama fahimta shi kawai yanzu ba wanda yake sai batun shi ko akwai duk da yake gani to ya kokari ne da'ima ne ya Allah ka shirye da ni ka tabbatar da ni ka shirye to shine ma'ana abin da kake faɗa shi wa hadha siratul mustaqim huwa wannan hanya madaidaici ya mu fikiya ita ce ne ita ce siratul ladina an'amta alaihim hanyar wadannan da ka yi ni'ima akan su hanyar wadanda kai ni'ima akan su minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wannan kuma fassarar Qur'ani ne Qur'ani ko mimuna ayat akwata a Qur'ani Allah ta zala cikin suratul nisa yace wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'an nabina an amana Allah alayhi min an-nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa aqu ulaika rafiqa kuma sai malami ya dauko mana wannan bangare na ayi kawo mana don haka in kana neman shiriyar Allah to shiriyar wadanta kake ne domin duk wani mutumin da ya samu shiriya a bayan wadannan suwaye waɗannan annabawa da siddiqai da kuma shahidai da kuma salihai suwaye annabawa ba mu kata bayani kowa san me yake da annabi ko ba wanda Allah madauki ya zabe su ya ba su annabci ya aiko su zuwa ga bayinsa su koya musu yadda za su bauta masa su shiga alheri suwaye kuma siddiqai siddiqai su ne masu yawan gaskata abin da annabawa suka rubuta su ba annabawa ba ne amma kuma mabiya annabawa ne, kuma a cikin mabiya annabawa ba wanda ya kai su daraja saboda yawan gaskata abin da annabawa suka rubuta. Wane ne shugaban siddiqai gaba daya? Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu shi ne sama bayan annabawa gaba daya, bayan manzon Allah kuma kuma ba sai sauran annabawa ba. To a bayan dukkan annabawa wanda yafi kowa daraja a wannan al'umma gaba daya, al'umma ina nufin al'ummar da Allah ya halitta gaba daya, bayan annabawa baki daya, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa, to Abubakar radiyallahu anhu ina magana muku kenan shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa wannan suna as-Siddiq saboda yawan gaskata shi da yake, har ma yake cewa ya gogin mutane sun kayyata shi Abubakar ne gaskata. Kusan lokacin da abin da ya faru tsakanin da Umar, har Umar ya zo Abubakar ya zo kawo ƙara mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa ga Abubakar ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ran sai ka sai ga Umar ya zo sai ga cewa ga shi ga shi abin da ya nuna tsakanin su sai an ce cewa an asu tsari kuni sahibi, shin za ku bar mu sahibi na kuwa, ma'ana mun san ba za ku kyale mun shi ga yana lafiya ba. To shi ne sai ya yi mata wannan magana cewa ya zo fa a lokacin da ya biya wa mutane shiriya, mutane suka kanye daji da shi dole suna Abubakar ya gaske. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna As-Siddiq a lokacin da har yanzu yayi aka Isra'il, aka Isra'il da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Baitul Maqdis a dare guda ya je ya dawo, bayan kuma mutanen Madina da mutanen Makka sun san cewa wannan tafiya sai ta imanin wata guda da al'umma, sai suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ce musu ya je Baitul Maqdis a cikin garin nan ya dawo. Sai kuma suka ce Abubakar ka ji abokinka wai yana cewa wai a daren jiya nan wai ya je Baitul Maqdis ya dawo, sai su in ne har ya gaya muku to ni na ya je ne ganin ya samu wani suna As-Siddiq. Shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen Uhud da shi da Umar da Uthman, sai dutsen Uhud yana motsi sai ya taka shi sai yake cewa Uthman yace ka tsaya ka tabbata kai zuwa dutsen Uhud, fa inna ma alayka nabiyyu wa siddiqu wa shahidan, yace wanda suke kanka shine da annabi da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu, ma'ana shahidai wadanda za a kace su akan hanyar Allah ta ta'ala, yana nufin Umar da kuma Uthman bin Affan radiyallahu anhu. To wannan siddiqai ke su wane ne kuma shahidai? Shahidai su ne annabi wadanda aka kace su akan hanyar Allah, wajen yaɗa addinin Allah ko a wajen jihadi ko kuma a wajen ɗaukaka hanyar ɗaukaka addinin Allah aka zo aka shi, ko kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk wanda aka kace shi duna malihi ko duna irdihi duk yana cikin shahidai. Amma kuma da bambanci da waɗanda shahidai wanda aka kace su a wajen ma'araka, shahidan da aka kace su a wajen ma'araka layukan su ma Allah madaukaki tara su yayi ya sa a kotan abin a wuyan wasu tsuntsaye koraye a cikin aljanna, shi duk ya wuce ba a ko ina aka bar wato layukan su ba. Shahidai ke nan duk wanda ya mutu a wajen jihadi ransa haka ake ɗaukar sa sai a sashi a cikin zuciyar wato a wuyan wani tsuntsu kore yana yawo da shi a cikin aljanna, kamar da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su ne shahidai. Salihai kuma su ne duk mutumin da ya imani da Allah yake bauta ma Allah yadda Allah ya umarni, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yuda da ni ibada wannan shi ne salihai. Muna da Allah ba su da ni da kun Allah ya samu su salihansa a salihan bayansa baki ɗaya. Idan mutum ya roƙi Allah wannan shiriya, ya ce Allah ya shiryar da shi zuwa ga wannan hanya, to hanyar da yake nema ita ce siratal ladina an'ama Allahu alayhi, shi ne hanyar waɗanda Allah ya kafa ni'ima a kansu, shi ne waɗannan dangi guda hudu. Kun ga kuma babu wasu mutane na aljanna da suka fita daga waɗannan. Duk wani mutum kirki ko ne ya zama annabi ne, siddiqi ne shi, ko shahidi ne, ko sani sani an bayin da ana waliyan Allah masu imani za su yi aljanna. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sai غير صراط المغضوب عليهم وانا صراط الذين كفروا اصلا اي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو banda hanyar wadanda kai fushi akan su annabina arafu hatta wa tarakuhu, abinda ake nufi wadanda suke al-maghdub alayhim wanda aka fushi da su shine wadanda suka san gaskiya amma kuma suka bar aiki da ita. Mutum ya karanta gaskiya, ya san ita ke gaskiya, ya san addini guda ɗaya ne na Allah ne shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kikibi ke wani abu daban. Kan yahudi kamar misalin yahudawa, yahudawa ba jahilai bane, suna da ilimi sun san aikin Allah akan amma suka ki suka koma suna bautar wani abu da ba Allah ba, ko kuma suna tara Allah maɗaukaki, ko suna tara wani ba da Allah ta tsala ko wajen bauta suna shirka shi, ko kuma suka karyace da wato suka karyata da ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da manzonsa ba. Kusa wa lahu min makamantansa wa ghayru siratil mawli, haka ne kuma banda hanyar wadanda suke batutu alladina taraku alhaqa ala jahlin wa dhalal, wadanda suka bar gaskiya ba da gangan ba amma sai saboda jahilin su da kada. Kun san wadanda suka bar gaskiya na uku ne, akwai wanda ya san gaskiyar ya ki aiki da ita, wanda shi ne da Allah ke fushi da shi, shi kuma katacce shi ne wanda bai san gaskiyar ba, don haka yana badan kai masa haka kawai a duniya, yana yin wani abu yana tsammanin shi ne gida, yana wani abu yana ganin cewa shi ne daidai, alhali kuma ga shi ne daidai. To ke sa a malamai da yawa wajen tafsiri sukan ba da misali, a na farko su ce mahmudu alaihi su ce kamar yahudawa, na biyu kuma na karshe su ce kamar kirista, domin kirista ba jami'in ilimi, to jahilci dai in kana san jahilci to rigina za ka sami rikini, wanda ba wani karatu ba hasken kafinta ba kuma ko da yanar da ke ji misali ka rika ji ko mai suke karanta za ka rika jin sa ba irin ɗan ƙanan wani spiritual daɗi na kusantar da mutum zuwa ga bauta Allah ba, ko ba ka ka ji cewa ana kusantar da mai zuwa ga Allah. To wannan ba suka ba ne ko zaji ga ko mutanen a, amma ainihin gaskiyar da mutum zai ji idan yana bin wannan addini. Addini ne tun da ba daga Allah yake ba shi wannan addini da ake yi na Kiristanci, ba Allah ne sai a zo a yi shi irin wannan sigar. Haka nan kuma annabi Isa alaihi salatu wasalam shi ma ba shi ne da wannan addini, shi kuma ke kiri abdulhu sai kawo shi addinin Rumawa ne, bayan rasul bayan aiki annabi Isa alaihi salatu wasalam suka zo suka kawo wannan addini, suka shigar da shi cikin abin da annabi Isa ya bari, suka jinkita su suka fata su suka kusan da shi daga hanyar sa, sai sa kun ga suna bauta Allah ne da jahilci. Haka nan to ba wai iya ya gudu da kirista ba, duk mutumin da ya san gaskiya bai yi ta ba to yayi kama da wadansa, duk mutumin da yake bauta ga Allah da jahilci yake irin wani abu yake bauta ma Allah yana tsammanin wannan shine da Allah, wannan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ali ba na Allah bane, da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai cikin wadancan wannan zamani ne, yana manzon Allah maka kuku ya tsare mini da fada su haka sai ce kan nasara wa zairi yace fa hadhihi suratu ala ijaziha, wannan sura duk da kankantar lafazin da dai adadi wato ba ta da adadin kalmomin da ba mai yawa ba, qad ihtawat ala ma lam tahtawi alayhi suratun min suwaril qur'an, ta kunshi abin da babu wata sura daga cikin surar alqur'ani ta kunsa, fa tadammana anwa' at-tauhid thalatha, ta kunshi nau'o'in tauhidi guda uku zai mun faɗi wannan tauhid rububiyya yu'khadhu min qawlihi, shi wannan tauhid rububiyya ana karfasa ko ana gano shi daga faɗin sa rabbul alamin ko, wa tauhid al-ilahiyya shi kuma tauhid al-ilahiyya ana samun sa huwa ifradullah bil ibadah wa yu'khadhu min lafzi Allah, shi kuma ana samun sa daga Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu, duk ana dauka dai dun mun faɗi wannan ko, wa tauhid al-asma'i wa sifat, tauhid al-asma'i wa sifat shi kuma wa huwa ithbat sifat kamal lillahi ta'ala, wa inma anasa shi ne a tabbatar da ay imani da sunaye da sifofi da Allah mutaki amma kai maka sa cikin alqur'ani ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatar masa a cikin hadisi, to shi kuma wannan ana iya samun sa allati akbata hal nafsihi wa akbata hal rusul wa gazama wannan min ghairi ta'til wa la tanfil wa la tashbih, a tabbatar da wannan ba tare da wato an gofin tanda wannan kalmomi daga ma'anonin su ba, haka nan ba tare da an kwatanta Allah da wani a cikin halittarsa ba, haka nan ba tare da an ce Allah ya yi kama da wata fuska ko da ba cikakkiyar kama ba, shi ne tasbih. Tamfili shi ne kamanni cikakkun kamanni ta kowane wuri, shaƙabin nan tashbih kuma shi ne a ce wane ya ɗago kama da wane, kun gani, to Allah maɗaukaki bai yi kama da kowa ba, ba kuma zai da yake da kowa ba, haka nan kuma wajibi abin da ya ambata wa kansa na suna ko sufa a tabbatar da shi kamar da ya faɗa ba tare da an kore ma'anonin ba, shi ne ma'anar kar ai ta'til kar ai tamthil kar ai tashbih. Wa qad dalla ala dhalika lafzu alhamd, lafzu alhamd ya nuna mana wannan tauhidi na asma wa sifat kama da kaddama kamar da ya fiye gabata, wa tadammana ithbata an nubuwati, haka nan wannan sura ta kunshi tabbatar da annabci bi qawlihi indina siratal mustaqim, tun ya ce idan sura kan mustaqim da shi yadda mu hanya a madaidaiciya, lida li anna dalika, domin ko wannan hanya madaidaiciya nan ne kakkiya muntani'un biduni risala, ba zai yiwu a same ta ba in babu manzanci, akwai
wanda zai shiru in babu wani ba manzo haka kai shi kadai yace zai shiru zuwa ga hanya sai dai kada to duk mutumin da ban shi yasa duk wanda ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kira makarta kaka Allah ya kiya shi mu haukawa cikin kaka to sai ko isbatu jaza'i ala al-a'mali haka nan tabbatar da sakamako da za a yi akan ayyuka wato iman da tashin kan al-qiyama ne ko yawa shi kuma za a same shi duk kauli duk zalike yake وأن الجزاء يكون بالعدل سوى كما وأن ساكمكم لا يعيش ميد آدم لأن الدين معناه الجزاء بالعدل لم أبن أكون في الدين سنة ساكمك بآدم سباب جامل وتضمنت إثبات القدر حكما وأن سورة تاكم في ثبتا إيمان القدر وأن العبد قائم حقيقة لكما سوى باوى ينعين أي حقيقة أي تسيئة أي wannan kuma kaje magana kinan da kaddara dan da yake yake shi yana so ya bayyana mana a sabanin hanyar wadanda ake cewa yan kadariya kadariya sune wadanda ba su yarda da kaddara rufatul qadar masu kare ta kaddara cewa kai ba wani kaddara kawai dan adam shi ya halitta aikin shi ya kirkiri aikin sa ba ruwan Allah shi don haka ba wani ne dan a ce an nuhu shi a mutunci ne domin yadda a ce a ce an yi haka to da an yi a ce zanin shi haka nan kuma akwai ba su yarda da hanyar wato yan jabariya ba jabariya su kuma masu cewa abin da ka aikata kawai Allah ne yake su aikata da kawai Allah ne ya aikata kai ka aikata ko ma sai su kawo wa ramai ku dinga gaba wa ramai ku izra mai walakin arham walakin Allah arham to ko da Allah ne kawai ne ya ko abin da kai don Allah ya ga duk sabai Allah sai ka zuke ka dawo sai ka ko Allah ka tara wannan ne akwai wata turka su ake ce mai yan jabariya su ma dole su da shi ya ce wani abin da kai ko haka Allah shi ya ce cewa idan kana so kai mutu randi sai ka samu yan su ko ni shi da mai in yi duniya sai ka ce ka haka Allah ka tara sai da wannan hukunci to in dai shi ne zai da wannan hukunci to Allah ma ba zai yarda da yanzu ranar tashin alkiyama ya saba masa wai a ce haka Allah ya tara mun gane wannan yau da haka duk adam duk abin da aikata ya kashin kansa ya zabi ya aikata kaza ko kare aikata kaza in ya aiki kici Allah ya ba shi lada ko kuma yin nuna Allah ne shi ba shi wato duk wannan shine adalci kuma shine daidai da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khilafan lil qadariyyah wal jabariyyah wannan sabani jabariyyah da qadariyyah idan ka sani yace wa qaban tadammana ar-radd ala jami'i ahli al-bid'ah yace kai wannan sura ta kunshi tana karantar da tana koyar da radd da me da amsa ga dukkanin bid'a duk wata hanya da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da aka gishiyo shi aka shuka da asali da din annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan sura mun koyi da za mu koyi da sai a mu ga annabi da shi amma gane yau yace wannan za a fahimci wannan ne a yawa halin bid'a wa dalal yace wannan an ku an koyo shi da kauli a fadin Allah madaki da yace ibn siratal mustaqim ko annabi da Allah ya ce ihdina siratal mustaqim me yake siratal mustaqim ba dama hanyar wani wanda ba ta annabi ba ta ganin siratal mustaqim kuma haka ba dole a ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muke fata ya ce sai mu rana tashin alkiyama muna fata Allah madauki ya ba shi yanci ya ce mu rana tashin alkiyama to hanyar su ita kadai take hanya babu hanyar da wani zai shiga aljanna in ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne ya so shi dole ya kaunce shi dole kuma kada ya wulakanta shi dole ne kuma ya bi sunnar sa dole da a fi shi yau da'an nan gare shi kuma ita ce soyayyar sa yau ba soyayyar ba wannan an samu shi daga wannan sai ce li annahu ma'rifatul haqq wal amr bi abinda ake nufi da siratul mustaqim dama shine sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiya wa kullu mubtadi'in duk kuma wani mai bid'a wanda ya fito da wani addini ne sabo ya shigo shi an sunan shi wa dalal da kuma fada fa huwa mukhalifun li zalika to mai saba wannan haka kuma za mu cewa ya saba wa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam domin da farko abin da yake yi ba ma'rifatul haqq wal amr bihi ba ko hakan idan mutum ya bi hanyar wani to ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce bai bi gaskiya ba bai kuma yi aiki da gaskiya ba wanda bai bi gaskiya ba bai yi aiki da gaskiya ba to shine yana cikin wadanda suke masu dalali wadanda suke azzani kenan wanda Allah madaukaki ya ambata mana cewa sun fashe daga hanya ko tabammana ikhlasad din lillah hadin wannan sura ta kunshi aikata addini ga Allah shi kadai ibadatan da abota masa wasti'anatan da kuma awa'i wajen ibada da kuma wajen neman taimako في قوله أين ليس كيوا إياك نعبد وإياك نستعين فكذلك مكي بوكاوا كما فكذلك مكي نمان تبقونك فالحمد لله رب العالمين جاءت يبوك باتنسا يقول قنسا لكرسنسا يكتسلا يقوم دون الله سبحانه وتعالى هنا يقنسا إن يتبت بمؤكا شريا شريا من الله صلى الله عليه وسلم فإن أن يجيب الكتاب القرآن يقوم بيئة يسمسا ألا مكبكي يا قالك رب أيك مقال أي مسلم أولا وتبع أنزرك يديني تامو أكن أيك مجد وجنجنمو سلم أن أنيا نجو وما يتبت بمو أكن سنة من صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.